Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington dake gundumar Columbia akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live, ko kuma a biyo mu a shafin mu na yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatar muku da shirin
Maryam Bashir Bagaje, Safina Tsada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Talata 11 ga watan Afrilu na shekarar 2017, zamu magana ne akan ilimi kamar yadda muka je saba. Yau zamu sake waiwayar yadda aron gaman malaman makaranta da gwamnatin Niger ke ta kai ruwa rana wanda ko ajiya sai da aka yi aron gama.
To muna da rahoton abinda ya waka na jiya din, sannan mun tuntubi mai fashin bakin lamuran siyasa kuma malamin jami'a Professor Bube na Maiwa don jin ina gwamnati ko kuma in gwamnati ta nemi jin shawara ta masana ilimi irin su, me za su iya cewa gwamnati?
Na kafarin da muku zuma kabara, wannan ma'aikatan da kake gani sai duniyar nan ta tashi, aji ko ba su kirai ba wani wanda za a zo ya kawo maganin wannan abu, balantana ni kin.
Misali yanzu sai a ce to a Niger kai ne yau shugaba, kai ne shugaba na kasar Niger, ya za ka yi da ilimin Niger?
To a zamanin nan ne za ka ga na sha a nan daga wajen teburi na duka irin nazarin da na yi bisa ga yanayin karatun kasar Niger, wato za na fito shi. To kakin ma in za shugaban kasa sai na ga yan Niger ga abin da za ni ga abin da za ni.
A jiya ne ake ta yada bayanin cewa hukumar zana jarabawar shiga jami'o'in Najeriya, wato JAMB, ta soke rijistar zana jarabawar ta da dalibai ke ta tururuwar yi. Shin haka ne ko jita-jita ne kawai?
Abun da ya faru shine ranar da Asabar da ta wuce akwai jarabawa da muka sa na mock, kar yara su dinga zuwa center ana san rigazirga, da suka ce a dan dakata da registration sai an gama mock, da an kishe bane an dakatar ne kai kuma da kai tsaye kwali dai da mock da ake registration, kuma an kara ma lokaci an kara kasuwa registration.
To da kun ce a yanzu kun ce kun ci koken jama'a ne ko kuwa dukan ne yawa?
Dole ne mu dinga cin abun da mutane suke faɗa da kuma kukan da jama'a suke yi.
Zamu karanto amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin matasa, shirin yau da gobe.
To mun tambaye ku a shafukan mu na Facebook da Twitter cewa shin ta yaya za a samu mafita ne mai dorewa game da matsalar da ke tsakanin gwamnatin Jamhuriyar Nijar da malaman makaranta?
Sa'on farko daga Abba Sa'ad Mahuta ya ce, to da farko dai gwamnatin kasar Niger sai ta zama mai baiwa malamai haƙƙinsu a duk lokacin da ya kamata. A duk lokacin da ya kamata a ce an ba su haƙƙin nasu, sannan kuma su ma malamai sai sun zama masu bin dokokin gwamnati da kaucewa duk abin da bai dace ba. Sai Sake da Baba Diddi ta ce gwamnatin Niger ta ba wa malamai haƙƙinsu, muddin aka biya malami buƙata to fa za a samu ilimi mai inganci. Sai Ibrahim Rabilu Tsafi ya ce assalamu alaikum yau da gobe. To a gaskiya girmama yarjejeniyar da malaman da gwamnati ke kullawa ne kaɗai zai kawo matsaya ta dindindin a rikicin malaman da kuma ita gwamnatin Niger, muddin aka saba wannan yarjejeniya to hakika matsala ba ta karewa a tsakaninsu. Da fatar Allah ya sa gwamnati da malaman sun ji, ku tashi lafiya yau da gobe. Sai Anola mai abincin kaji ya ce, to ya kamata gwamnati ta sasanta da waɗannan ɗalibai ganin cewa duk wanda ya zama wani abu a gwamnatin ta hanyar ilimi ya same shi, da fatan gwamnati za ta duba. Sai Adam Muhammad Gita ya ce, salam yau da gobe, ikon Allah, hanya guda ce za a bi a samu mafita mai ɗaurewa wadda za ta kawo ƙarshen matsalar da take faruwa a tsakanin gwamnatin Niger da malaman ƙasar, shine a zauna akan teburin sulhu kuma a warware matsala cikin ruwan sanyi. Sai Hami Aba Kaka Kinza Yako, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce yau da gobe ai babu abin da zai kawo zaman lafiya a tsakanin gwamnati da malamai a Niger sai an zauna akan teburin sulhu. Sai Adamu Muhammad Dambojuwa ya ce yau da gobe ai hanya ɗaya ce kawai, gwamnati su ji tsoron Allah suna biya wa malamai dukkanin haƙin su idan sun yi haka za a samu mafita mai daurewa Allah ya sa mu dace
sai Adamu Ahmed Bunani yace ina kira gwamnatin Niger da ta nemi mafita mafi alheri da zai kawo daidaito tsakaninta da malaman makarantu domin kauda illar kuma bayan da rashin ilimi da ƙasar za ta fuskanta
Sai Arma ya ubaka aikin yaro kaura na moda yace zaunawa teburin shawara tsakanin malaman makaranta da gwamnati a jamhuriyar Niger ne kawai ya dace domin samun daidaito a tsakanin su
Sai Abdul Karim Muhammad da Hassan da Usaini Muhammad Abuja suka ce yau da gobe kai ruwa rana tsakanin malamai da gwamnatin Niger wannan ba karamin mai da hannun agogo baya bane mafita ita ce su haute burin sulhu a daidaita kuma idan an daidaita kowa ya rike alƙawari bangaren gwamnati da malaman idan aka yi haka za a cimma matsalar Allah dai ya kyauta amin Maryam da Safinatu da Usman ku tashi lafiya
Sai Sha'ibu Adam Bagwai yace assalamu yau da gobe dan Allah ku gaya wa gwamnatin jamhuriyar Niger cewa Duk da babu ƴaƴansu a cikin makarantun kasar ta barbarewar ilimi a kasar ba zai tsaya kan talakawa kawai ba lamarin zai shafi kasar ne baki daya kuma shi ilimi gishirin rayuwa ne dukkanin su ilimi ne yayi musu matakala suka kai inda suke a yanzu ta sanadiyar jajircewa da shugabannin da suka gabace su suka yi dan haka muna roƙon gwamnatin Niger cewa ta maido da hankalinta wajen gyara al'amuran ilimi a kasar maimakon matakin garkame wani bangare na makarantun
Sai Umar Miyatta Allah Shangom yace yau da gobe ni ana wa shawara kowane bangare yayi aiki dake gaban sa kawai idan akwai wani haƙin malami da ya makala a hannun gwamnati ta gaggauta biyan sa haƙin sa dan a zauna lafiya da juna
Sai Bashir Imam Ibrahim yace yadda za a samu mafita shine ta hanyar tattaunawa tsakanin bangaren gwamnati da su malaman domin a gano menene matsalar su malaman da kuma makarantun su kuma malamai su tsaya tsakani da Allah su yi wa gwamnati bayanin matsalar su ita kuma gwamnati ta ji tsoron Allah ta diba kuma ta tare da gaggauta gyara musu matsalar su da fatar gwamnati da malamai za su yi la'akari da wannan shawara tawa
Sai Isa Tasu Lawali yace yau da gobe ai kowa yake Niger kamar ni ya san rashin cika alƙawarin da gwamnati ke daukar wa malamai tun daga primary har na jami'a shine ke kawo matsalar alal misali gwamnatin da ta shude
Sai Ibrahim Kwashi da Voice of Oregon yace salam yau da gobe ni fa a gani na hukumomi a jamhuriyar Niger na kyashin ilimi ƴaƴan talakawa ba komai yasa ba Ba komai yasa nace haka ba illa gani yadda matsaloli suka dabaibaye harkar ilimi a kasar kama daga matsalan rashin biyan malamai da matsalan rashin kayan karatu da matsalan rashin biyan dalibai allowance din su da dai sauran matsalolin in ana so a kawo ƙarshen waɗannan matsaloli to sai gwamnati ta sauke dukkan nauyin da suka rataye a wuyanta Safina Maryam da Oga Usman ku tashi lafiya
Sai Ibrahim Badama CGL yace a hakika daidaitawar nan za ta yi wuya saboda gwamnati yayi gwamin jaki da nuna wa duniya cewa wannan malamai su ne marasa gaskiya alhali su ne babban masu laifi domin ƴaƴansu ba su cikin wannan makarantu
To idan kuma muka leka shafin mu na Twitter @bala_karasuwa yace yau da gobe ya kamata su zauna a teburin sulhu dan kada a jefa kasar su cikin rashin tabbas a bangaren ilimi da fatan za a kai zuciya nesa
Sai Mujahid Zadawa yace gwamnati ne ya kamata ta magance wannan matsalar dan adalci a karami shike sa yaji tsoro da biyayya a babba
Sai daga karshe Adbajo ga Haladu yace mafita dai shine su dukkan su su zauna a teburin sulhu su sassauta bukatun su sannan su duba kasar su da makomar al'umar su To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni To a jiya ake ta yada bayanin cewa hukumar zana jarabawar shiga jami'o'in Najeriya wato JAMB cewa ta soke rijistar zana jarabawarta da dalibai ke tururuwar yi To Usman ya tattauna da Dr. Fabian Benjamin jami'in hulɗa da jama'a na hukumar dan jin gaskiyar lamarin
Barka da warhaka Dr. Fabian Benjamin.
Magasa nake.
Yawa. To a matsayinka na jami'in hulɗa da jama'a na hukumar shirya jaraba shiga jami'a wato da aka fi sani da JAMB. A jiya a kafafen yaɗa labarai na kafofin sadarwar social media ana ta cewa ai JAMB din nan ma da ake ta maganar registration din nan na da ake yin profile a yi pin ayi waye an mai canceling. Menene gaskiyar wannan saboda matasa su san me ake ciki?
A wannan ba gaskiya bane. Ba dakata da komai ba yanzu haka nake magana da kai ban wannan barwani banki kenan suna na ga yara suna ta registration abun da ya faru shine ranar ta asabar da ta wuce akwai jarraba wanda muka sa na mock saboda kar yara su dinga zuwa center ana dan rigazarga da suka ce a dan dakata da registration sai an gama mock amma an da ana gama mobbing sai an bude registration kuma sun laji ma yara suka fara yin registration har yanzu suna suka yi.
Oh to wato dakatar da cewa a tsaya saboda kai chabe da mock shine sai mutane suke tunanin ai gaba daya an kashe ne.
Eh gaba daya an kashe.
Eh to
ba an kashe bane an dakatar ne kawai saboda kai tsaye kwadi dai.
Kuma an ci gaba.
Da mock da ake registration kuma an kara ma lokaci an kara kasuwa registration.
Oh kana nufin da kwanaki ake cewa ba za a kara ba yanzu Allah ya sa kun dan daga kafa.
Eh mun dan daga kafa yanzu mun daga kafa kwana 14 yanzu.
To da kun ce a yanzu kun ce eh kun ci kokin jama'a ne ko kuwa dukan ne yawa?
Eh ka gane mu yanzu tunda mu agents na gwamnati ne dole ne mu dinga jin abun da mutane suke faɗa da kuma kukan da jama'a suke yi. Bai kamata a ce muna ba kuma jama'a suna kuka suna magana mu ce za mu rufe kuna nuna ba za mu ji abun da suke yi ba. Tunda wannan abu mana jama'a ne muna so dai. Ɗadin jama'a ne sai muka daga dan kafa kwana 14 dai a kara yara su kara min dai.
Eh dan dama wancan shirin da muka yi mun tattauna da masu irin fashin baki din nan wani malamin jami'a yake cewa in dai har ba ku ji kukan jama'a ba to za ku samu matsala. Kenan kun kun yadda. Eh
yanzu dai mun ji kukan jama'a.
To haka ake so. Ai ya
amma dai baka mu kafin mu daga ma kafan. Mun samu registration fiye da miliyan guda.
Eh wow.
Fiye da miliyan guda.
Eh daga 600 nan da muka yi magana.
Eh yanzu haka ka juma'a da ta wuce na mun samu fiye da miliyan.
Eh to masha Allah to kaga abu na kyau kenan. To da fatan Allah zai sa a ci gaba da agazawa da kuma yin abin da ya dace din da
kuma. Amin amin amin. Mu ne tunanin mu dai kawai dai mu yi kokari muna so dai kawai mu ba yaran nan samu jarraba mai kyau kuma duk wahalar da suke sha yanzu mun gane cewa suna shan wahala amma a nan gaba za su gane abin da ya sa muka yi wannan abin da muka yi yanzu nan.
Mun gode kwarai kuma muna godiya da kuke samu damar idan muka yi tuntuɓo ku kuke amsawa mun gode kwarai haka ake son jami'an
suke. Mu ma godiya muke inda kuke amfani da gidan rediyon ku kuke bayyana ma jama'a abin da yake faruwa.
To mun gode sosai Benjamin na gode.
Godiya muke mu ma.
To haka yake sai mu ce to Allah raba mu da jita-jita kenan.
Amin amin. Wai farko ma me ya jawo?
Eh wai shine abu ki jina maganar cewa yawanci an ce ne za a yi mock saboda kai yara su dinga zirga-zirga a centers din da ake zuwa maganar registration kai zama ya chabi gaba ɗaya a rasa wannan mock ake koko jam. To sai aka ce to a dan dakata da registration sai ran Lahadi sai a ci gaba. To wannan dan kwana ɗayan da aka ce biyu a janye a dan dakata sai kawai matasa.
Akalla mutare ta
shi. An ma cancel ne gaba ɗaya.
Ai jam din nan tana cikin rabata.
Amma ya na ji daɗin magana da ya akwai inda yake cewa shirin da muka yi wancan da ya gabata akwai wanda mai fashin baki shaka lasa yake cewa ya kamata su ji kukan mutane shine ya ce to ai irin kukan mutanen da suka jima kenan saboda wannan maganganun da aka yi sai suka ƙara sa TV to kin ga shirin ya yi amfani
kwarai da gaske so
yawa to haka.
Matsala tsakanin malaman makaranta da gwamnatin Niger taƙi cinyewa wanda ko a jiya sai da aka yi arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron gwamnati.
Nous nous sommes retrouvés avec des enseignants qui ne devraient même pas être enseignants.
Wannan ministan ilimi a matakin primary Dauda Muhammadu Martini yana mai yi wa majalisar dokokin kasa bayani a ƙarshen makon jiya dangane da abin da ya tabbatar da hulɗa tsakanin gwamnatin Nijar da kungiyoyin malaman makaranta. Gwamnatin na mai cewa binciken da ta gudanar ya yi nuni da malamai da dama ba su cancanci aikin koyarwa ba, saboda diplomar su ba ta da kusanci ko alaƙa da aikin koyarwa. Wannan shine dalilin da yasa malaman makaranta ke gujewa jarabawar da hukumomin ilimi ke sa ran shiryawa domin tashi aya da tsakuwa, in ji ministan. Da yake mai da martani Malam Isuhu Arzuka na nashi ɗaya daga cikin jagororin ƙawancen ƙungiyoyin malamai na COS da SINASEV cewa yake.
An yi taro na yarjejeniya cewa da a kori shedan wanda ya raba kanunmu da mu da su ya hana yarjejeniya tsakaninmu da su. Mumun azaba suna sake salon magana game da abin da al'amarin lakwal. Sai mun kai iske zage-zage da wani tsokana da sun kai ta yi muna can baya ta komo kuma cikin ɗakin majalisa. Cikin koke-koken da mun kai guda ɗai sun ka tabbatar da shi ma da latti. Sai sun sa lattin wajen wata guda da rabi kamin su kare da shi. Sauran muna ga tajira. Mutu ya shekara 5 yana jiran matrikuli bayan dauke shi aiki. Su an taba musu haka nan. To mu ba za mu shiru ba. Za mu hitowa mu hada musu inda gaskiya take. Dan mu ba mun ga dama za mu hudi ba. Gaskiya ce za mu hudi. Don abun da an kai majalisa shekaran sha yayi kama da wanda an kai baya. Abu guda za mu hata wanda sun kai magana tsakani da Allah. Ai aiki da mun sun kawo. In ba haka nan ba. To gwamnatin ga sai in ce Allah. Sha'anin lakwalta ta barbare shi na cikin abin da ya kanuwa kuma shi adda iko ba mu ba. In yayi a gyara, in bai gyara ba, wannan kuma sakamako yana wurin wanda ya azaikin shi.
Tsaikon da aka huskanta wajen biyan albashin malaman kwantaragi wanne daga bisani ya taru ya zamewa gwamnatin Niger bashin watanni da dama na kan gaba a jerin matsalolin da suka kawo rincabewar al'amura a makarantu. Inda kungiyoyin cause da Sina Sab suka kaddamar da yajin aiki kafin daga bisani a cimma yarjejeniya a watan Disambar 2016. Sai dai gwamnatin jamhuriyar Niger na zargin kungiyoyin malaman makaranta da labewa bayan wannan gwagwarmaya domin cimma wata manufar boye, inji minista Tijjani Abdulkadir, mamba a kwamitin ministocin da ke da alhakin sasantawa da kungiyoyin malamai.
Wannan ba kokowa bace suke yi ta hiddoma abokansu incinsu, wata magana ce wadda ke kai ƙasa kuma gwamnati ba za ta yarda da shi ba. Cikin makarantunmu yau an ba an yi bincike an nuna cikin ƙasa 10 wanda ke wannan yanki namu, Niger ita ce ta ƙarshe dangance da bunƙasa ilimi. Menene matsalar? Mushanninmu akasari yawanci ba su da ilimi isasshe wanda ke ba su dama su ba da horo ga yara, su malaman makaranta. To waɗannan malaman makaranta muka ce to ya kamata wannan matsala a dibeta. Akan haka ne ministan mai ɗan firamare ya ce za ya ba da aiki na bincike waɗannan malaman makaranta a bincike su a gani shin yaya ne tsarin abin yake. Malaman makaranta su gane da cewa magabatan nasu akwai wata hujja da take sa suke wanga ya zuka aiki a badan su shahi musu hawaye bane. Abinda duk ya shahi aiki, abinda duk ya shahi matsalolin suke fuskanta, gwamnati ta dauki alƙawarin za ta shahi musu. Kenan wata magana ce can, to kar su kuskura su yarda a yi unhani da su domin a ci wani guri na siyasa.
Shugaban kungiyar NPA ta iyayen yara ɗalibai Alhaji Gori Usman Bukari ya bayyana cewa wannan matsala ta tsakanin malamai da gwamnatin jamhuriyar Niger wani abu ne da akan iya warwarewa idan da bangarorin sun yi la'akari da halin da suka jefa 'ya'yan talakawa cikinsa a yau.
An dai aka ce abin kowa son shi abin da yake so, wallahi mun kawo ansayen daga wani gusu zo su yi ansayen mu. An muka ce za mu bi su yadda za su yi su faɗi gaskiya abin da suke yi. An baka da shi ba wani kayan girman kai bane ka ce baka da shi, bani da shi yanda zan biya ku, amma ga yanda zan yi in biya ku don gobe ku ji daɗi a samu a zuwa yi. Sai a zuwa a rihe, a zuwa a yi aiki tare, yaran mu su samu horo na kirki. Yau yaran mu wajen terminal an kaji akwai wanda basa yi faransai ma. To ya ne aka yaka? To igiyar kwalkin za a yi finaluman he a samu hanya guda a yi ta wanda vraiment an zamna a komo kan tablikin. Tablikin da kullum paske suna gamuwa kullum ya zamanto tablikin da za a yi kowa ya faɗi gaskiya. An gaskiyar da aka faɗe ta an kawo waje kar wani zo faɗi abin da ba shi. Da Allah abin da muke so a gamu la kwalkin da a tara mata.
Ba idan matsalar malaman makaranta, ɗalibai a jamhuriyar ta Niger su ma suna korafi akan abin da suka kira riƙon sakainar kashin da gwamnati ke yi wa buƙatunsu, saboda haka suka yi wannan jan hankali.
Babu lakul ƙasar nan, babu lakul saboda shugaban ƙasa ya rufe bakin shi bayan ga magana. Shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya ƙyale biskan matsalolin da makaranta suke nan ga fuskanta da mushina suke nan ga fuskanta. Saboda yau yan ce mutum shi shugaba ne na gari, kamata ta yi a ce ka ba mutane responsibility wanda ka yarda da su ne na gari. Investan ƙasar nan ko jago Musha ya zo ya ce ba yakuri saboda akwai zahi, ko ko ya ce ba yakuri saboda mikro bayi. Bayan shi kuma yau arere nan paske yau ed social burusu da zance ba retar ba ne yanzu, arere ne. Saboda wata hudu muke retar, kene zuba mu kare kiran shi retar arere za mu kira shi. Kuma Allah su wanda ake ba lycée et collège sati wanda ya shuɗe aka ta aka yi etat de paiement finance suka rereta su duk, kuma su ma sun shiga arere wanda yake wajen wata shida. Saboda shi muna jin hankalin su, zamu da su zamu shiga kan wando guda. Kun mun san da muka shiga kan wando guda za mu yi ta samu su hito ta kasa. Kun muna jin hankalin ƴan makaranta.
Ministan ilimi mai zurfi Ben Umar Muhammad ya musanta abubuwan da kungiyar USN ke zargin gwamnatinsa da aikatawa, musamman abin da ya shafi kudaden allowance da ya kamata gwamnatin ta ba 'ya'yan talakawa wato aid social. Yana mai cewa dole ne hukumomi su zurfafa bincike don tantance zahirin waɗanda suka cancanci samun waɗannan kudade. Rashin jituwa a kan wannan batu tsakanin kungiyar ɗalibai da hukumomin ilimi ya yi sanadiyar fitowar ɗalibai kan titunan Yamai, inda abin ya rikide ya koma tarzomar da sai da jami'an tsaro suka yi amfani da barkonan tsohuwa kafin su murkushe ta. Kwarai yake ɗalibai da dama sun ji rauni, har ma da rasuwar ɗaya daga cikin abokansu. lamarin da jama'a ke kallon ya zo ya ƙara rikita al'amuran karatun bana a yayin da lokacin jarabawar ƙarshen shekara ke ƙara ƙuratawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To game da wannan matsala tsakanin malaman makarantar jamhuriyar Niger da gwamnatin kasar, mun nemo ɗaya daga masu fashin bakin lamuran yau da kullum musamman ma game da kasar ta Niger, wato Farfesa Bubena Maiwa, malami a jami'ar Audu Diouf da ke kasar Senegal kuma ɗan asalin kasar Niger ne shi. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Farfesa Bubena Maiwa, barka da warhaka.
Barka, muna lafiya.
Lafiya, kalau to ya ayyuka.
Alhamdulillah.
To dama maganar ilimi a Niger, wannan abu yaki cinyewa, gwamnati ta ja, ɗalibai su ja, kungiyar malamai ta ja, kowa jiya gashi har karan batta aka dinga yi tsakanin su ɗalibai da jami'an tsaro. Da farko a matsayin ku na masu fashin bakin al'amura, kuma musamman kai da ka fito daga wannan ƙasa ta jamhuriyar Niger, kun san matsayin ilimi a can yanda yake da da yanzu. Da farko me zaka ce?
Ina son ka da gyara huska ta kwana, wato zai magana ne a matsayina na malamin jami'a, wato wanda ya san yadda yanayin ilimi yake, kuma ya tana karanta su a cikin jami'a ko da lokacin yana tare da ƴan makaranta. Wato abin da ya kawo haka shine cewa har yanzu ƙasashen mu nan na nahiyar Afirka, tun ba riko Faransa ba, daidai ma nan ƙasar Niger, har yanzu mutane ba su zauna ba suka yi nazari na gaske wanda ba ha'inci kuma ba son kai ciki kuma ba son zuciya a ciki bisa yanayin harkar tafiyar karatu da neman ilimi. Wato ko da lokaci ko da ma an tara mutane, wato sai mutane suna kawo son zuci, suna kawo son kai, ko kuma suna kawo wani ha'inci a ciki, ba su iya su yi nazari, dogon nazari mai zurfi wanda za a nuna cewa ga matsalolin yanayin karatu a Niger, ga matsalolin yanayin neman ilimi a ƙasar Niger.
Abinda kowa ya sani ne tun ba nan ƙasar Niger ba, abinda kowa ya sani ne, kowa fa ya san kowa, kana ce abinda ba san juna ba, kowa ya san kowa, ana gani suna rubda ciki da kayan jama'a. To wannan shi yake ka haka, amma inda a ce kowa ya zo ya yi zamna gwargwadon abinda kai ya kamata ka samu a ce kana aiki da shi, duk ƙasashen da suka ci gaba a cikin duniya haka ne. Wato abinda albashin da kai an baka mukami wanda ya kamata kai amfani da shi, inda kana amfani da shi, ga abin ba zai kai haka ba. Wato kowa sai ya je shi ma daure ciki, kowa ya zame kafar wando, kowa ya dinkile hannun abin nan kawai shikenan, kowa ya nemi ta zuwa kanshi, kuma kowa sai ya kama aiki. Amma sai a ji an ce an yi kaza da miliyar kaza, an yi kaza da kaza, ko kuma an ciyo bashin kaza, amma a ganin shi a kasa kamar yadda mutane ke faɗi. To wannan shi yake kawo kake ganin suke bori, ba wai ina musu kariya ba ne, su ma aka ce ka san Hausawa suka ce tambari yana da sata, to daurawa ma ai tana da wari, kowa yana da nashi laifi a cikin wannan abu.
Idan yanzu na ce meye laifin malamai, me zaka ce a matsayinka na malami?
Malamai abinda a laifinsu, wato ba sa tsayawa su yi karantarsuwa kamar yadda ya kamata, sai ka gansu su ma sun shiga neman kuɗi, ba sa tsaya su yi aikin nasu fi sabilillahi, sai ka gansu suna wani consultation, suna wani abin nan can daban. Su kuma wannan kanana na ƙasa na secondary, sai ka gansu suna cikin kamar makarantun ne masu zaman kansu, wato su raba hannu biyu, kuma in ce su raba hannu ɗari kenan, su ne suna na gwamnati kuma suna na karantarsuwa cikin makarantai masu zaman kansu. To wannan shi ne babban lahina su, wato ba su da damar lokacin wanda cikin makarantun nan gwamnati su tsaya su ba da abin da ya kamata a cikin haka nan, sai suna can su ma sun shiga neman dukiya kenan. Wato wannan shi ne babban laihinsu. Laihi na biyu wanda ake iya zargin su da shi su malaman makaranta shi ne cewa wata rana sukan ɗora abin da suke tambaya nesa. To amma kuma wannan an san duk kungiya ta kwadago ai haka take tare da ita da gwamnati, wato takan sa kamar in tana nema abu 50 za ta cewa 150 take so don ta samu 50, wannan an san da haka. Wato kowa dai ya ƙi sassautawa, kowa ya ƙi sassautawa wajen gwamnati, sun ƙi sassautawa wajen su kuma malaman makaranta sun ƙi sassautawa. Wannan shine lahi da ni na gani ga malaman makaranta, amma babban lahi yana rataye ga wayan gwamnati, tunda saboda su ne aka ɗauke su aka sanya su a nan wurin, wato don su shahima mutanen Hawaii.
To amma su dalibai su kuma ka san yawanci zaga zanga zangar kamar da kace dazu yawanci zanga zangar dalibai ana tsammanin cewa suke antayo su ko ingizo su su zo su yi wannan zanga zanga. Shin kana ganin cewa zanga zangar da su wa'annan dalibai suke yawan yi har su hada a ce kamar irin jiya an yi karambata da su da jami'an tsaro. Kana ga wannan ita ce hanya mafi dacewa misali da ya kamata a ce su dalibai suna bi domin samun warware matsalolin su? Anya za ta haifa musu da dame ido?
Na kaya ka sani a shekarar 1990 lokacin da muka fara zanga zanga a kasar Niger gwamnati na zamanin kullun dibi yake ce akwai mutane baya garin to billahi allazi wala ilaha illa hu babu kowa baya gare mu kawai irin yanayin da muke cikin shi ne wato matsalolin da muke cikin shi amma cikin jami'a shine kawai amma daga baya sai a samu ƴan siyasa suna zowa wato mu ma kan kanmu sai da muka tsaya a shekara ta 1900 watan Agusta na 1990 kin muka yi nazari muka ce irin hanyoyin da muke biya ta ko da lokaci muna yajin aikin wannan ba abun yi bane sai mu nemi babu hanya wadda za mu bi wadda mu ba za mu fadda karatunmu ba kuma har yau za mu samu ashayewar hawaye mu to amma duka irin abin nan ko so ba a yi aiki da shi ba wato cewa dai har yau jiya abu guda ne dan makaranta bai san wani ba kawai ko da lokaci sai dai ya fito ya yi wannan zaga zanga ya yi kone kone kwashe-kwashe wannan ba abun yi ba ne
misali yanzu idan a dunkule na ce maka Professor Bube na Maiwa idan gwamnatin Niger ta kira ka ta ce zo nan Bube kun san matsalolin ƴan Niger akan maganan ilimi shin wannan abu da ake ta mutun kwamma kauniya yaya zamu yi ne a ci kwan daban a tira kuma bawon a zubar ya zaka ce wa gwamnati in misali aka ce ka bada shawara sai ka na malami
na daya barin ga maku kuma ka bara wannan ma'aikantan da kake gadi sai duniyar nan ta tashi aji ko ba su kirai ba wani wanda za a zo ya kawo maganin wannan abu balantana ni kin kana ji ko na biyu shine cewa wannan ni ba aiki na bane wato su suka ce suna iya yanzu abun yara tai goyon su da suka je suka ba talakawan Niger irin maganganu har talakawan ne suka ba su amana suka ba su wannan iko wannan ni ba zance na bane
bari mu canza fuska professor misali yanzu sai a ce to a Niger kai ne yau shugaba na kasar Niger ya zaka yi da ilimin Niger
wannan kuma idan aka ce hakan ne to a zamanin nan ne zaka ga na sha anan daga wajen teburi na duka irin nazarin da nayi bisa ga yanayin karatun kasar Niger wato za na fito shi wato kakin ma inda shugaban kasa sai na ga yan Niger ga abin da zani na daya shine cewa zan zuba jari cikin abin da duk yan neman ilimi ne da hawaye kuma wajen karatu zan kwatanta muku kamar kashi 40 na dukiyar kasa za ni zuba ta cikin yanayin karatu dan kawai a ƙara da wannan abu dan kuma kwatanta ma in Niger in ce musu to lalle za mu bi hanya ku sauran ma'aikatan gwamnati za ku shiga cikin halin kakani kai amma dan gobe ku kuma dan goben iyan ku ne za ni wannan abu wato zai ka fito ka ga mutane ai mutane ba jakai bane idan ka kwatanta musu dalilin da yasa kake wannan kin to mutane suna gane kuma za su yi na'am da abin da ka faɗa musu amma idan ka je ka buya kana wani abu can wajen ga abin da ka ce musu kuma ga abin da kake yi abin ba su tai daidai ba to ina ganin cewa wannan hoye kan kawo mutane suna tadda kai bai bisa haka hankalin mutane ya kwanta daga wannan matsalar da yanayin karatu ya shiga cikin shi Niger kuma kira ne da kowane cikin su yanzu lallabe muke yi a wajen malaman makaranta da su ƴan makarantar lallabe muke yi dan Allah su sassauta ka dan wannan ma'aikantan su gane da cewa ba sa shaye musu hawaye idan ana son a zamna lafiya su wa'annan malaman makaranta su sa su nazari su wa'annan da duk abin da zai za mu tambaye su dai ba za su yi shi saboda ba su zo dan wannan ba wato su sassauto mutane a yi hankuri a koma shekara 5 ku yi hakuri ku shekara 5
to muna godiya sosai Professor Abubi na Maiwa
Allah sa kwantar hankali ta dawo ne
amin
Allah sa kwantar hankali ta dawo ne
amin to haka sai mu ce hakurin kan shine mafi dacewa Safinatu da Maryam
amin da addu'ai
ai kasashen mu kan da shugabannin da mu mabiya da kowa ina ga dole sai ya sa hannu kafin abubuwa su gyaru ba abu ne na bangare da yaba kamar yadda masana ke ta faɗa to amma kuma dazu naga a wani sako Maryam kina magana akan wani da ya tambaya
Musa Haruna yake tambaya wai menene gaskiya abin da ya faru game da kisan dalibi a jiya
to ai bisa yanda rahotanni sun nuna din mutum daya ya mutu sannan kuma wakilanmu ma suna ta kokarin su gaggano shin yaya abin yake ne yau saboda in suka gano ko a shirye-shiryen mu ko na anjima ma kuna iya jin karin
bayani
to sannan yau naga yan Niger da yawa fa sun shigo Maryam
to ai matsalar
haka to da fatan za mu taya su mu ma mu ta samu mafita akai insha Allah
wani ya ce Sila Aziz ya ce hankuri shine mafita kawai gwamnati ta makaranta ya kamata su sasanta, Allah ya kiyashe mu, amin.
To amin, amin. To haka mu ma masu maganan a Najeriya, maganar jam su ma sai su dan daga kafa abu a hankali ko ya farko zai karshe. To haka yake. To duka kan dole mu tattara, kin san lokaci ba zai bar mu ba, sai kuma Allah ya kai mu gobe, zamu sake wayar da maganar siyasa da shugabanci na jira cikin shirin yau da gobe. Yanzu kan
Maryam Bashir Bagaji,
Safinatu Sodengi,
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya jagoranci shirin da engineer mu Neo Linus, sai Abdulaziz Adili Turo da damu da ku a Facebook Live, ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa, zama lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace, yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta san.